wanda ya hakuri yadda Allah shine mai kaddara komai komai duniya tana tsakanin yatsun Ubangiji yana juya ta yi da ya ga dama wata rana ya juya ta taimaka zafi wata rana ya juya ta taimaka sanyi wata rana ya juya duniya ta saka farin ciki wata rana ya juya ta saka bakin ciki Allah madaukakin sarki shi yake kaddara komai komai a hannunsa yake babu abin da yake juyuwa cikin mulkin Allah sai abin da Allah ya ga dama wannan shine irada na Ubangiji sannan a cikin wannan shekara da ta gabata Allah madaukakin sarki ya jarabe mu da jarrabawa na canjin kudi an yi canjin kudi a dalilin wannan canjin kudi mutane sun shiga cikin nau'ika na tsanani sun shiga cikin nau'ika wato na kunci a cikin rayuwa wannan jarrabawa ne shi ma dole dan adam ya hakuri domin ya ci jarrabawan domin Allah madaukakin sarki yana cewa a hasiban nasu an yi turaku an yi kulu amana wa laftanun shi mutane suna so kurin su zauna ne Allah ya halice su ya kawo su duniyan nan su mutu ya je ya saka su a gidan aljanna bai jarrabe su ba wannan bai yayuwa Allah ya ce wal garfatan alladhina min qablihim ai mun jarrabe mutane da suka zo kafin su Allah ya ce muna yin haka ne domin mu gane waye mai hakuri a cikin imanin sa waye kuma wanda yake gajiyawa Allah madaukakin sarki ya jarabe mu wajen canjin kudi wanda gwamnati ce canjin kudi Allah ta'ala shi ya san manufata mai yiwa manufatan nan ya dace da abin da mu muka fahimta mai yiwa ya saba mai yiwa wani gurin ya daidai wani gurin kuma ya saba mai yiwa manufa ce wanda kila an yi ta domin mu ji sauki to amma kuma a kafin saukin ya zo jarrabawa ta zo ta to amma kuma yaya a lalle mu a tsakanin mu a muna da gudumawa da zamu bayar wajen sauwaka wa ƴan uwan mu a duk mutumin da ya dauki wannan dama ta canza wannan kudin wata dama ce da shi kuma zai kuntata wa ƴan uwansa musulmi domin shi kuma ya tara dukiya ta hanyar bada canji da riba to ya sani duk abin da ya tara fa ba abu ne wanda zai albarka ba abu ne zai tara wanda zai in bai sa'a ba zai masa sanadiyar shiga gidan wuta domin Allah madaukakin sarki wato ya yaki riba yayi kuma niyya da yaki da mai riba domin Allah cewa fa illam wato idan masu riba ba su daina ba yace fa'adharu bi harbi minallahi wa rasuli a gaya wa mai cin riba da ba da riba idan bai daina ba ya je ya damara Allah ma da manzansa za su yi damara su fito su yaki tare Allah yace a gaya wa mai cin riba da mai mu'amala da riba idan bai daina ba ya je ya kintsa Allah da manzansa sun kintsa za su yaki tare da shi to kaga wannan akwai tsoratarwa a ciki akwai abin da yake tashin hankali domin harka na dukiya harka ce wanda Ubangiji ya damfara rayuwar al'umma a kai harka ce wanda Allah madaukakin sarki ya damfara rayuwar al'umma a jiki idan ya zama kai kuma ta wannan hanyar ne wato zaka kuntata wa mutane domin ka tara dukiyarka kaga kenan ashe kai ka dauki hanya na fara da Allah subhanahu wataala kuma duk abin da ka tara wani abu ne wanda Allah ta'ala zai iya tara maka shi akan idanunka amma wallahi tallahi ba mai albarka bane da nasi na alqur'ani dan Allah cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah ya debe albarkar riba wa yurbi sadaqat amma sadaka Allah ya sa mata albarka saboda haka duk abin da ka tara ta hanyar riba kai ka iya kallon sa mai yawa ne a akawun dinka miliyan 10 miliyan 20 miliyan 30 amma a wajen albarka bai kai naira 100 ba domin Allah ya riga ya tsine wa dukiyar ya kuma tsine wa duk mutumin da yake mu'amala da riba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba tana da kofofi na zunubi kusan kofa 70 amma kofa mai saukin ita ce kamar misalin mutum ya zina da mahaifiyarsa wannan ita ce mai saukin to kaga ai musiba ta yi musiba saboda haka a ba za mu gushe ba muna jan hankalin ƴan uwa musulmi akan wannan duk da cewa duk lokacin da aka yi magana wasu hankalinsu yakan tashi su ganga kamar ana kokari a kange musu samun wato arziki ne ko a kange musu samun wani abu ne na jin daɗin rayuwar duniya wannan kuma amana ne a domin idan har dole za a kira mutane zuwa ga harkar addini dole kuma a wannan amana ce a gaya wa mutane gaskiya da yawa in an yi nasiha ko aka kutuba a kayan abin da ya shafi harkar riba musamman harkar da ya shafi canjin kuɗin nan yadda mutane suka maida shi hanyar tara dukiya da zaluntan masu ƙananan ƙarfi mutane hankalinsu yakan tashi sukan ga ba a yi musu daidai ba to wannan kuma wallahi shi ne daidan a yi maka fada a gidan duniya domin ka gyara ka samu rayuwa mai kyau wannan shi ne daidai shi ne kuma soyayya da aka nuna maka domin an jiye maka tsoro ne ka tafi gaban Allah a ranar da baka da lokacin da zaka gyara aikinka saboda haka a lallai mai hatara akan hidimar harkar canjin kuɗin nan domin mutane sun maida shi kuɗin ya zama kowace hanya da ya mutum zai iya samu dukiya amma duk abin da zaka samu wanda babu albarka a cikinsa wallahi tallahi rashinsa shi ya fi alkhairi domin arziki a hannun Allah yake talauci a hannun Allah yake arziki a hannun Allah yake talauci a hannun Allah yake kuma mafi tashin hankalin zaka iya cakuɓa dukiyarka wannan abu zai iya wucewa zai iya zuwa zama tarihi kamar da abubuwa da yawa suke zuwa zama tarihi su wuce kai kuma ka dauki dukiyarka mai kyau ka cakuɓa ta ka dau kayan ka fari ka cakuɓa shi da jini ta yadda kuma a gaba ka ware ba zai waru ba saboda haka muna jan hankalin yan uwa a musamman a cikin wannan wata mai albarka watan da ni nake so Allah ya gafarta min kai ma kake so Allah ya gafarta maka nake so ne aiki mai kyau Allah ya karba min kai ma kake so kai aiki mai kyau Allah ya karba maka watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji yakan bude kofofin sama a lokacin watan ramadana saboda hawhawan ayyuka na alkhairi ya kamata a ce mutum ya iya kokarinsa ya tsarkake neman sa kamar da ya kamata ya iya kokarinsa ya tsarkake bautarsa zuwa ga ubangiji lallai mutum ya aikin da Allah madaukakin sarki zai gafarta masa a cikin wannan wata a shekaran jiya mun karanta wani hadisi a tare mu da limamai anan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a sahabin da ya rawaita hadisi yake cewa manzon Allah ya zo yake cewa sahabbansa duk ku zo kusa da minbari ku zo kusa da minbari da suka zo kusa da minbari sai zai hawo minbarin ya taka matakala na farko sai ya ce ya tsaya ya ce amin ya taka matakala na biyu ya tsaya ya ce amin ya taka matakala na uku ya tsaya ya ce amin sahabbai suka tambaye shi ya rasulullah ka aikata wani abin da ba mu saba gani kana aikatawa ba ka taka matakala ta farko ka ce amin ka taka ta uku yace malaika jibril ne ya zo min a lokacin da na taka matakala na farko yace ya muhammadu duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kawo watan ramadana yana raye cikin koshin lafiya bai yi aikin da Allah zai gafarta masa ba to Allah ya nisantar da shi ga barin rahamarsa manzon Allah yace amin yace a matakala ta biyu yace min ya muhammadu duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya raya masa iyayensa suka kai girman shekaru ko ɗaya daga cikin iyayen ya tsufa amma mutumin nan bai musu biyayyar da zai sa Allah ya gafarta masa ba ya saka shi a aljanna to Allah ya nisantar da shi gaba da rahamarsa manzon Allah yace nace amin a matakala ta uku yace duk mutumin da aka ambace ka a gurinsa bai maka salati ba Allah ya nisantar da shi gaba da rahamarsa yace amin malamai suka ce yanzu ba wannan wato abin da ake jin tsoron ba addu'ar manzon Allah da yace amin din cewa amin din manzon Allah akan wannan addu'ar da malaika jibrilu yayi mun san matsayin malaika jibrilu a gurin ubangiji mun san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ubangijinsa manzon Allah yace amin a mutumin da duk azumin watan ramadana zai zo bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba to kaga a ce watan azumi ya zo a ce kana cikin cakuɓa da mu'amala na harkar dukiyar riba ba ka ji ba ka gani ba ka tunanin komi to akwai tsoro domin ba dole ne ka saki samun wani ramadanin ba za a cikin masallacin nan a shekarar bara akwai mutane da yawa wanda muka yi azumin nan da su amma bana Allah ya karbe ransu kuma ba tsofi kade ba akwai yara akwai matasa akwai maza akwai mata wanda Allah ya karbe ransu kafin wannan azumi akwai mutanen da dab da azumin nan ma suna ma zancan shirye-shiryen azumin watan Ramadana amma Allah bai yarda sun ga azumin ba to kaga kenan ashe idan ka samu dama kai amfani da damar domin damar za ta iya kubucewa kuma idan ta kubuce ba za ta dawo ba manzon Allah sai yake cewa ya karanta ni'ima yace ku kyautata mu'amalanta ni'imar Allah ya karanta Allah ya baka wata ni'ima kuma ta kubuce kuma ta dawo to kaga kenan ashe lafiya da Allah ya baka da hankali da Allah ya baka da addini da duk abin da Allah ya baka na ni'ima ya kamata ka ci gajiyar sa domin in ya kubuce zaka neme shi ka rasa shi saboda haka ya ƴan uwa wannan shimfidi muka yi don gani da halin da muke ciki da bukatar mu gyara kuma wannan wata ne na tausayi wata ne da ya kamata a ce mu baza kyauta mu baza ciyarwa mu baza taimako wata ne na karatun alkur'ani wata ne da ya kamata a ce kowa ya rika auna aikinsa a kullum rana ta fito ta fadi ka auna mai kai a asusun ka na lada a wannan wunin a kullum ka kwanta bacci zuwa ketawar alfijir ka lissafa wani aiki kai wanda zai girmama maka asusun ka na lada kafin wannan watan ya wuce domin wata ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ramadan ya kama manzon Allah yakan yi damara manzon Allah yakan yi damara idan har manzon Allah zai yi damara to ina gani ina ga kai saboda haka kowa ya dage kowa da inda Allah ya bashi fice kowa da inda wani zai zauna ya maka kullun ya maka saukan alkur'ani wani karfin sai ya zauna ya karanta izu biyu ne wani karfin sai ya zauna Allah ya bashi juriyar zama zai rike tarbin sa ya ta hailala ya ta istighfari ya ta salatin manzon Allah tsawon lokaci wani yana da hali zai dauki dukiya aka gidan marayun nan zai aika wani zai taimaki masu kananan karfi wani da safe magirman zai dauka da tebur ta makabarta ya ta gyaran kaburbura wani kowa da irin abin da Allah ya hore masa wanda zai iya neman kusacin ubangiji musamman a cikin wannan wata mai albarka domin duk aikin da kai a wannan wata ninka shi ake to ya kamata a mu rabauta mu yi amfani da damar da muke da ita domin mu samu alkhairi da yawa wanda Allah ya tara tunda har Allah ya yi mana gamdakatar ya raya mu cikin watan to mu yi kokari mu ci gajiyar watan mu kauce ma duk wani abin da zai girmama mana littafin mu na zunubi mu kauce ma duk wani abin da zai sa a yi ta rubuta mana zunubi a cikin wannan wata mai albarka manzon Allah yake cewa atakum shahrun mubarak wata mai albarka ya zo muku a cikin sa ana gafarta zunubi ana yanta mutanen da Allah ya rubuta mu za su je wuta sai a yanta su a rubuta sunan su a littafin yan aljanna watan da a cikin sa akwai dare guda daya yana daidai da wata dubu wanda babu ramadana a ciki a cikin dare daya yana daidai da wata dubu in ka raya wannan wunin da wannan daren za a baka lada na ibadar wata dubu daidai yake da ibadar shekara 83 kaga wannan alkhairi duk ubangiji ya bamu domin me dan Allah baya so kowa ya shiga gidan wuta Allah bai halicci wuta dan niyyar ya kona mutane ba amma duk wanda ya tsinci kansa a gidan wuta to aikinsa ne ya ja masa saboda haka mu dage idan mutum yayi nasa kokarin sai Allah kuma sai ya cika masa domin babu wanda aikinsa zai sashi aljanna haka manzon Allah ya faɗa babu ɗaya cikin ku wanda aikinsa zai sashi aljanna sahabbai suka ce har kai ya rasulullahi ganin yana kwana sallah har kafarsa tana kumbura tana tsatso jini yace hanni illa an ya tagammada ni Allahu birahmatin sai dai in ubangiji na ne ya lulube ni da rahamarsa ya kamata ƴan uwa lalle mu kokari cikin wannan wata mai albarka mu dage mu karfafa iyalan mu cikin ayyuka na alkhairi yawan sallah yawan karatun alqur'ani yawaita sadaka yawan bada sadaka kada mutun ya rena bada sadaka musamman abu mai sauki ruwa ka bada sadakar ruwa don manzon Allah ya ce a duk sadaka babu sadakar da tafi ruwa lada bada sadakar ruwa in baka da hali je ka sefi a wata ko na naira 10 ka bada shi sadaka a wani miskini ya bude baki kai Allah zai baka ladan ka na azumin ka kuma za a baka ladan azumin wannan da ka bashi ya sha ba tare da kuma an rage masa ladan sa ko da ɗaya ba a bada sadakar abinci a bada sadakar sutura a farantawa masu kananan karfi rai a cikin wannan mai albarka wannan wata mai albarka manzon Allah ya ce man nafasa li akihil mu'min qurbatan min qurabid dunya duk mutumin da ya yaye wa wani dan uwansa musulmi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya Allah ya yi alƙawari zai yaye masa bakin cikin lahira saboda haka ya yan uwa dama amfanin haduwar mu anan kenan dan mutuna wa junan mu aiki na alkhairi mutuna wa junan mu hanyoyi na tsira hanyoyin da za mu guje ma fadawa cikin azabar Ubangiji subhanahu wataala azabar Ubangiji ba a bar so bane azabar Ubangiji ba a bar amincewa bane mu dauki zafin ranan nan na rana daya idan Allah ya saki rana ba azumi kake ba amma zaka ji hankalinka ya tashi kowa yana cewa kai lalle ana zubata to mutuna kuma azabar wuta wutan nan ta jahannama manzon Allah ya ce wutar duniya ne sai da aka kashe ta a kogi 70 wani riwayan kogi 70,000 aka rage mata zafi to mu aka kawo ta gidan duniya amma ka duba yadda take galabaitar da mutane muna fata Allah ya karba mana dukkan ibadun mu ayyukan mu na alkhairi da zamu yi cikin wannan wata mai albarka Allah ya karba mana idan ba mu manta ba a bara mun kwana cikin suratul Hud mun kwana akan aya ta 108 to amma saboda mu dauki magana daga tushe saboda bana mantawa a baran lokacin sallah yayi ko mu kawo kyakkyawar gaba da zamu ajiye karatun ba amma mun ajiye da addu'ar idan Allah ya raya mu zamu dora to muna yi wa Allah godiya ubangiji ya raya mu fatar mu Allah ya dora mana akan wancan aikin namu kada Allah ya bata mana aikin amma zamu koma baya zamu koma kan aya 96 a cikin wannan sura mai albarka wato suratul Hud ita wannan sura yana daga cikin abubuwa da ta tattara tarihi na annabawa guda 7 amma ta bude da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam magana da ubangiji subhanahu wataala ya tattauna da shi don gani da mushrikan makka da ababe da suke iddiai Allah ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayoyi 24 na farkon suratul Hud daga nan sai ubangiji ya bijiro da kissar annabi Nuhu alaihi salam aka tattauna ta a cikin ayoyi 24 sannan sai ubangiji ya bijiro da kissar annabi Hud alaihi salam aka tattauna ta a cikin ayoyi 10 inda Allah ya aiko shi zuwa ga adawa sannan sai ubangiji ya kawo mana kissar annabi Salih shi kuma an tattauna ta cikin ayoyi guda 8 inda Allah ya aiko shi wajen samudawa sannan sai kissar annabi Ibrahim alaihi salam da Allah ya aiko shi gurin mutanansa suna maruzu sannan sai kissar annabi Lut inda Allah ya aiko shi gurin mutanansa an tattauna ta akan aya a cikin aya 11 kissar annabi Ibrahim cikin aya 8 irin ta annabi Salihu alaihi salam sannan sai annabi Shu'aibu shi ma ubangiji ya aiko shi gurin mutanen Madiyana an tattauna kissar sa a cikin ayoyi guda 12 sannan sai annabi Musa alaihi salam da Allah ya aiko shi gurin Fir'auna shi kuma an tattauna kissar sa a cikin aya 4 sannan sai Allah ya dawo da tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da kafiran Makka nan kuma an sake tattauna ta a cikin ayoyi 24 aya 1 da ubangiji ya yi itiradin ta bayan ana magana da annabi Nuhu bayan kissar annabi Nuhu alaihi salam sai Allah ya ce masa tilka ayatul lahi nataluha alayka bil haqqi ko wannan ayoyin Allah ne muke karanta maka da gaskiya ai baka cikin su lokacin da waqi'an da ya faru tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da mutanansa da kuma matarsa da kuma wato dan sa to saboda haka kamar da na fara zamu koma kan aya ta 96 fadin ubangiji walakar arsalna Musa bi ayatina wa sulalani mubin mu dauki kissa daga nan a fatar mu Allah madaukakin sarki ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa Allah madaukakin sarki ya kame harshen mu wajen fadan kurakure da fadan abin da yake ba daidai ba ya kuma saki harshen mu da kuma ƙara buɗa mana kirjin mu wajen yin bayanin abin da yake daidai da kuma fassara abin da yake daidai muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkan ayyukan mu da zamu yi Allah rahma bismillah walakal asr aya ta 106 nata
na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر ربنا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وعمله فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد
بسم الله الرحمن الرحيم أوبنجي سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من أيكو موسى bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma hujja wadda take mabayyani shine burhanun bayyinun zahirun Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa da ayoyi ayoyin shine littafin at-taura da Allah ya bashi sai Allah ya ce bi sultanin mubinin da hujja mabayyaniya sune wato mu'ujizozi da Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam wadanda za su taimaka masa wajen isar da sakon Allah kamar sanda kamar hannu da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi Allah ya ba mu labarin sandan nan annabi Musa yana yin abubuwa da shi Allah ya sani ya tambaya annabi Musa domin ya kara wa annabi Musa alaihi salam ilimi akan sandan da Allah ya bashi an ce sanda ce ta annabi Shu'aibu lokacin da ya gudu daga Madiyana ya tafi inda ya tafi lokacin da ya gudu daga Kan'ana ko ya tafi zuwa Madiyana to a Madiyana ne ya haɗu da Annabi Shu'aibu alaihi salam inda ya haɗu da ƴaƴansa wanda kissa ne an sha karanta ta ana ji ya haɗu ƴaƴansa a gurin ban ruwa bayan ya musu bayi abin da yawa kana Annabi Shu'aibu alaihi salam ya karɓi bakuncin Annabi Musa da alƙawarin zai masa kiwon dabbobi na shekara 7 ko shekara 8 ko shekara 10 Annabi Musa ya yadda yace kowane sharadi a cikin sharuɗan nan guda biyu yace shi zai iya yi ba wani abu an bashi mafaka ya gudo daga Fir'auna zai halaka shi sannan kuma ya zo Madiyana Annabi Shu'aib ya bashi kariya ya aura masa yarsa da suka yi sallama ya bashi sanda wannan sandar da yake bashi yake kiwon dabbobin sai ya bashi ita sai ya tafi da iyalinsa to wannan sanda ita ce mu'ujizar Annabi Musa alaihi salam kari akan hannunsa sanda ce wanda Allah ya taba tambayar sa a cikin alqur'ani yake cewa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka ya Musa yace hiya asaya ai Allah ya san abin da ke hannunsa sai tambaye shi me a hannunka yace sanda ta ce hiya asaya sanda ta ce atawakkau biha ina dogara ta ina tafiya wa hushu biha ala ganami ina kore dabbobi na waliya fiha ma'arib ukra tana mun amfani nika da yawa an ce in yaje rijiya ya rasa guga da wannan sandan takan jawo kamar danko da ita zai daura gugan ya jefa ta je ta debo masa ruwan in yana bacci ita za ta yi gadin sa in yaje zai kado wa dabbobi abinci in bishiyar koda sama take wannan sandan takan miƙe kuma ta zama mai kaifi ta yanko masa abinci a dabbobin sa idan abincin da ya shafi kamar silamfo ne za ta yi karfi ta koma kamar magirbi inda zai sara wa dabbobin sa abinci shi yasa sai ya lullube maganganun amfani yace waliya fiya ma'aribu ukra sai Allah ya ce masa ai akwai abin da baka sani ba ma alki haya Musa jefar da ita to da ya jefar shi ne ta zama ciji inda har ya gudu Allah ya ce ai annabawa ba sa jin tsoro a gurin mu dawo dauki sandan to wannan sandan mu'jiza ne hannun annabi Musa Allah ya ce sa hannunka aljifinka da yasa ya fitar sai ya zama tana walkiya kamar zeba wanda da yaje he da ya dauke idanun Fir'auna da duk wanda suke gurin nan da wannan kamar walkiya take saboda haka Allah ya bashi sa ubangiji ce wa sultani mubin da hujja dan an ce sultan hujja ce mai karfi wanda ba wanda yake tinkare ta Allah ya ce mun aiko shi ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna wa mala'ihi da shugabannin da suke karkashin wato mulkin Fir'auna in an ce mala'u shugabanni ake nufi, amma sai Allah ya ce mun bai a ce an mun akwai gurin shugabannin zamanin sa ba, sai aka ce gurin Fir'auna da kuma shugabannin sa. Kenan kaga ashe karkashin Fir'auna akwai shugabanni wadanda suke taya shi gudanar da wato mulkin sa. Allah ya ce waɗannan mutanen fattabu amra Fir'auna, bayan annabi Musa ya zo ya musu wa'azi, amma sai suka bi umurnin Fir'auna. Wama amru Fir'auna bi rashidin, amma umurnin Fir'auna ba shiryayyen umurni bane, mana hanyar da Fir'auna zai musu umurni da ita hanya ce wato wadda take wato tabata. Na'am, ya kadumu qaumahu,
ya kadumu qaumahu wa malqiyamati fa auradahum an-nar wa mithal urud al-mawrud.
Ubangiji yace ya kadumu qaumahu yawmal qiyama, ranan al-qiyama, yadda Fir'auna ya zama jabbari shugaba wanda mutanen sa suke masa biyayya makafuwar biyayya, haka a ranar lahira Allah zai sa ya zama shugaba wanda kuma Ubangiji zai tilasta wa mutanen sa dole sai sun masa biyayya. Dan Allah cewa ya kadumu qaumahu, a ran alkiyama ma zai gabaci mutanen sa, ma'ana zai zama shugaba na mutanen sa ran alkiyama, za su bi shi kamar da suka bi shi a gidan duniya. Fa auradahumun nara, zai gangara da su gidan wuta. Sai aka ce aurada, kalmar aurada ana fadanta ne ga mutumin da ya ji kishirwa ya gangara kwari dan ya sha ruwa. Yanzu wannan mutumin zai tafi a hankali, mutumin da yake jin kishi mai tsanani kuma ya zo bake dafi, zai gangara zai tafi a hankali kamar yana sai yana yanga, a da sauri zai tafi. Shi yasa aka ce aurada, wato da sauri Fir'auna zai dawo mutanen sa su je su auka gidan wuta. Shi yasa sai aka yi amfani da kalmar dan wato ai musu gatse, kamar mutumin da yake jin kishi ne yake neman ruwa kuma sai ya zo kwari wanda yake da ruwa, sauri zai tafi gurin shan ruwan nan. To haka Fir'auna zai ɗebi jama'a sa da sauri, kamar zai kai su gurin alkhairi, amma ina zai kai su? Zai kai su gurin shari ne, don a gidan duniya ai ya shiryar da su. Duk da Allah ya ce wa ma amru Fir'auna bi rashidin, bai shiryar da su hanya mai kyau ba, shi yasa a lahira ma zai gangarar da su maimakon gurin shan ruwa na sanyi, shi kuma zai gangara da su ne wato gidan wuta. Allah ya ce wa bi'sal wirdul mawrud, wannan gangarawa, wannan abin gangarawa yayi muni, a ce za a gangara maimakon a je a sha ruwan sanyi a huta a cikin rafi kuma sai a gangara gidan wuta. To kaga wannan magangara wato tayi muni. Allah ya ce wa utbi'u
wa utbi'u bi hadhihi la'natan wa wal qiyama.
Na'am,
bi zarfil marfu'.
Allah ya ce wa utbi'u, zamu biyar musu, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana, mun biyar musu a gidan duniya da tsinuwa. Wa yawmal qiyamati, a ranar lahira ma zamu biyar musu da tsinuwa. Allah madaukakin sarki ya la'anci Fir'auna a gidan duniya, a lahira ma za a la'ance shi, mana Allah madaukakin sarki bai gafarta wa Fir'auna a duniya ba saboda mugunyar aikinsa, kuma a lahira ma baya daga cikin mutanen da za a yafe musu laifukan da suka yi. Saboda haka la'ana ce take bin sa tun daga gidan duniya wato har lahira. Allah ya ce bi'sar ribdul marfud, lalle tur da irin wannan gara da irin wannan wato kyautayi da aka yi wa Fir'auna, an masa kyautayin la'ana a gidan duniya, haka kuma a lahira ma za a yi masa kyautayin la'ana. Sai Allah ya ce tur da irin wannan kyautayi, mun gane ko? Sannan wannan kyauta da aka yi masa sau biyu, ta tsinuwa a gidan duniya da tsinuwa a gidan lahira, ai ta munana. Zalika
min anba'il ghuri naqsu 'alayka minha qa'imun hasiyad.
Wannan aya nake nema da nace tilka min anba'il ghaibi. Allah ya ce zalika, wannan kissa da muka ambata maka ya Muhammadu ta Fir'auna da mutanansa, min anba'il qura, labari ne na alqaryu wadanda suka zo suka yi zamanin su suka shude. Naqsuhu 'alayka, muke baka labari ya Muhammadu, minha qa'imun, akwai daga cikin irin wayannan alqaryu wato wanda suke alqaryun suna nan amma Allah ya halakar da mutanen alqaryun. Wa hasidun, akwai kuma alqaryun da an halakar da su mutanen da kuma alqaryar da duk aka sa mala'ika ya ciccibe ta daga ƙasa ya daga te kife ta, kaga wannan alqarya an halakar da mutanen kuma ita ma gine-ginen an halakar da ita. Ko alqaryar da aka yi musu girgizar ƙasa, an halakar da mutanen, an halakar da alqaryar, amma alqaryar da za a sa mala'ika ya tsawa mutanen duk su fadi su mutu kaga gine-ginen yana nan alƙariyar kuma alƙariyar tana nan a gine amma mutanen kuma duk sun halaka to yasa Allah sai yace min ha qa'imun akwai wanda gine-ginen ta da dakunan kwanan masu alƙariyar da bishiyoyin su da komai da rijiyoyin su suna nan har a zamanin Annabi sallam in yaje wucewa ta gurin da Allah halakar da Adawa yana gani Allah yace tilka buyutuhum ai ga gidajensu nan kuna wucewa ku mutanen Makka ta gurin da za ku je kasuwanci har ma kuna mamaki kamar Allah bai taba halittar al'umma a wannan gurin ba amma ga gine-ginen su ga kogunan su ga rijiyoyin su ga bishiyoyin su nan duk suna nan amma Allah ta'ala ya halakar da su daga na ƙarshen su zuwa na farkon su Allah yace wa hasidun akwai wanda kuma alƙariyun a girba suke saboda haka wato babu wani gurbin su hatta bishiyoyin su ma an shafe وما ظلمناهم
نعم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبير
ده مالن يتي يكي تيوا أي منها قائم أي هلك أهله دونه ma'ana dunal ƙarya kenan da Allah ya ce wato zalika min alba'il qura wannan kissa da muka baka ya Muhammadu wato labarin alƙaryu ne na qusuhu alayka muke baka labari min haqa'im akwai daga cikin alƙaryun suna nan a tsaye ai halaka ahlahu iyalan alƙarya sun halaka dunahu banda alƙaryar banda gine-ginen wa min hasidun akwai wanda suke girbabbu an ce hasid girbabbe ai halaka bi ahli alƙariyar ma ta halaka mutanen alƙariyar ma sun halaka fala asara lahu babu sauran gurbin su sai mala yace kazari kamar shuka ne almahsud bil manajim wanda aka girbe ta da magirbi aka girbe ta da abin girbi an aje an yi girbi sai ka zo ka ga komai a gonar ya kwanta yana kwanta a ƙasa dawa ne ko kuma wato gero an girbe shi Allah ya ce wa mazalimnahum bamu zalimce su ba da muka halakar da su Allah ya ce ba mu zalimce su ba wato domin ba mu halakar da su ba tare da laifi ba abinda aka yi musu sakamakon aikin da suka aikata ne Allah ya ce walakin zalamu anfusahum su suka cuci kansu da yin shirka fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi gumakan da suke bauta musu koma bayan Allah ranar da musibar ta zo ba su wadata musu komai ba ba su tare su ba mun gane ko ai fama aganan ai dafa'at gumakan ba su ije musu wato gumakan da suke bauta musu koma bayan Allah ba su ije musu azaban da ta zo musu ba wato komi kadan dinta shine ai fama aganat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in gumakan da suke bauta koma bayan Allah ba su wadata musu komi wajen ije musu azabar Allah ba lamma jaa amru rabbika yayin da umannin ubangijinka na halakar da su yazo ya Muhammadu wa ma zaduhum ay guma kan ma basu kara musu komi ba gaira tatbitin sai asara domin sun sa sun yi asara duniyar su sun sa kuma sun yi asara lahira su
wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun kadir
ubangiji yace wa kazalika hakan nan dai kamar yadda muka halakar da Adawa muka halakar da Samudawa muka halakar da mutanen Fir'auna muka halakar da mutanen Annabi Lutu Allah ya ce kazalika hakan nan dai akhdhu rabbika ya Muhammadu ubangijinka in ya damka idza akhadha alqura in ya damke alqariya ma'ana yana nufin mutanen alqariya wa hiya zalimatun alhali alqariyan nan ta cuci kanta da zalunci fala yughni anhum min akadhi shay'un zaka ga kafircin da kafaran suke ba zai wadata musu komi a wajen wato a wajen ije musu azabar ubangiji ba Allah madaukakin sarki bai ya kama mutane da azaba sai ya aiko manzo ya musu wa'azi sai an musu wa'azi dare da rana an ba su lokaci jan kunne bayan jan kunne to amma fa duk ran da mai danka ya zo daga wajen ubangiji ran nan ko ba za a saurara wa mutum ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ayi Isra'il Allah ya Isra'il mi'raji da shi yana daga cikin abin da ubangiji subhanahu wataala ya bashi shine Allah ya bashi zai rangwanta wa al'ummarsa Allah ba zai ki karban tubar al'umma ba har sai al'umma ta je sai Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari zai karbi tubar bawansa idan ya tuba zuwa gare shi a kowane lokaci na dare da rana matsawon ba a jawo ran bawan ya zo makogar ba domin an ce yana daga cikin abinda Ubangiji ya ce ka je ka na da Ubangiji ya bashi sai ya ce to ya Allah me ka ba wa al'umma ta yace to ka je ka na ba wa al'umma ka duk wanda ya tuba daga zunubi kafin ya mutu da shekara daya zan gafarta masa zan Allah ya ce Ubangiji ka kara min yace to je ka duk wanda ya tuba daga laifi a cikin al'ummar ka kafin ya mutu da wata daya zan gafarta masa manzon Allah ya ce ya Ubangiji ka kara min Ubangiji ya ce to je ka duk wanda ya tuba daga laifi a cikin al'ummar ka kafin ya mutu da sati daya zan gafarta masa manzon Allah bai gushe ba yana Ubangiji ka kara min Ubangiji ka kara min Ubangiji ya ce to je ka na kara maka ya Muhammadu wanda ya mutu a cikin al'ummar ka wanda ya tuba a cikin al'ummar ka kafin ya mutu da awa 24 shine wuri da kwana zan gafarta masa nan ma manzon Allah ya ce Ubangiji ka kara min aka bashi zuwa hantsi lokacin walha yace a kara masa daga karshe Ubangiji ya ce to kaje ka duk wanda ya tuba daga zunubi kafin ya mutu zan gafarta masa matsawon ba a jawo ransa ya zo makogar ba yace Ubangiji ka kara mu yace a nan kan ya isa Ubangiji ka kara mu yace nan kan ya isa to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana komi sai dai abinda muka kiye makan mu dan ce mana yayi kullukum yadkhuluna aljanna dukkan ku za ku shiga aljanna illa man aba sai wanda yake sahaban suka ce ya rasulullah wa zai shiga aljanna yace wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mun kuma ya ki kenan saboda haka lallai mu tuba zuwa ga Allah domin ba mu san lokacin da za a jawo ran mu zuwa makogar ba ya zama kowane lokaci bawa ya zama harcansa yana danyata da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin baka san lokacin da harcan zai kare ba karewar harcan kuma shine jawo re zuwa makogaro domin dai in an tashi karban sa mala'ikan yakan ja shi ne daga babban ya jawo shi daga babban yatsa ana jansa idan kafa ya zo guyuwa ya zo kunkumi daga nan mutum ba zai iya tafiya ba a jawo shi ya wuce kunkumi daga nan mutum ba zai iya zama ba a jawo shi haƙil jinsa a jawo shi har kafadarsa har wuya to lokacin da ya zo makogaro ganan kuma shikenan har sai ya kare mutum ba zai iya magana ba shine ake cewa garga mutum ya zo gargara saboda haka mutum ya tuba zuwa ga Allah abin da Allah yake faɗa gaskiya ne Ubangiji in ya kama mutum ba zai kwace ba mutum ba zai kwace ba Ubangiji ya ce wa kazalika hakan nan dai misalin yadda muka dangi wayancan kafirai aka zo rabbika kamun Ubangijin kai ke ya Muhammadu idza akazal qura in ya riki mutanen alkariya wa hiya zalimatun alhali ta cuci kanta da zunubi inna akazahu alimun shadidun lalle damkar Ubangiji alimun mai radadi ne shadidun damkar Ubangiji mai tsanani ne Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha la yamli lizalimi Ubangiji yana yi wa azzalimi talala hatta idza akazahu lam yaflithu idan ya danke shi ba zai iya kwacewa ba idan mutum jabberi ne yana zaluncin sa ya kama wannan ya karya ya kama wannan ya bige Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi kudi ko Allah ya bashi karfi ya zama jabberi yana abin da ya ga dama to wai abin da ya ga dama yana da lokaci ai da lokacin da ba zai yi ba in Allah ya ga dama ya bashi ma yayi masa nisan kwana sai ya damki lafiyarsa domin Allah yana damkan abu da yawa a jikin mutum Allah ya ga dama ya danke idan mutum in ya ga dama ya danke kafarka in ya ga dama ya danke walwalar dukiya in ya ga dama ya danke lafiya, in ya ga dama ya danke ran mutum. Saboda haka Allah yana damkan abubuwa da yawa a jikin dan adam, wanda sai kare na dan adam din, kaga kaman ba shine dan adam din da ake fada jiya ba, wannan da ake fada jiya yanzu ya zama abin tausayi. Saboda haka haka Ubangiji yake, kuma wannan nan komi karimcinsa, komi karimcinsa. In dai a gidan duniya ne Allah zai damke shi, domin manzon Allah sanan cewa haqqun 'ala Allah, Allah ya tafi a shayun fi duniya illa wada'ahu, wannan haƙƙi ne Allah ya wajabta wa kansa, duk abin da Allah ya ɗaukaka shi a duniya wata ran sai ya sauke shi ƙasa. Manzon Allah ya faɗi wannan wata rana, an fito ana tsere da raƙuma a Madina. Manzon Allah ya fito da raƙumarsa, shi ma ya shiga tseren a cikin mutanen Madina don ya ɗebe musu kewa. Sai aka tsere wa raƙumar manzon Allah, sai ran sahabban manzon Allah ya ɓaci, ya za a ce raƙumar manzon Allah kuma a tsere mata. Manzon Allah ya ce, me zai tare muku da hankalinku, duniya ne fa. Ai, haqqun 'ala Allah, Allah ya tafi a shayun fi duniya illa wada'ahu, duk abin da kaga yau Allah ya ɗaukaka shi a duniya ana cewa wane ne kaza ne kaza ne, to ba shi kwanaki ka gani, wata rana bai mutu ba ma sai ka ji shiru a ce ina labarin wane ne, ai wane na gida, ko sai a kwantar a tayar, ko sai a kwantar a tayar, ko kuma yana gida dai babu idanu sai a rike masa sanda ya je banɗaki. Haka Allah yake abinsa. To Allah yana da hanyoyin damka, saboda haka bawa ya guji girman kai a Ubangiji, mutum ya gaskantar da kai ga Ubangiji, ya nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki a cikin dukkan lamuransa. Ubangiji ya ce, inna akadahu alimun shadidu, lalle damkar Ubangiji mai raɗaɗi ce, shadidun kuma wanda suke wato mai tsanani ne. Inna fi zalika
la tan liman khafa azab al-akhirah, zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun majhud.
Ubangiji yake cewa, Ubangiji yake cewa, inna fi zalika, cikin wannan abin da muka ambata muku na kisosi, la ayatan, wallahi abin akwai abin izina, akwai abin lura, amma gawa Allah ya ce liman kafa azabal akhirah, ga wanda ya ji tsoron azabal lahira. Domin ai mai jin tsoro shi yake daukan wa'azi, mai jin tsoron Allah, mai jin tsoron azabar Allah shi yake daukan wa'azi, shi yake daukan izina, shi yake lura da abin da zai je ya zo, menene karshen lamari. Yawwa, shi ne zai dauki wa'azi, yaya mutuwa take, yaya zaman kabari yake, yaya tambayar kabari yake, yaya tashin alkiyama yake, yaya filin alkiyama yake, yaya tambaya yake, yaya tsallake siradi yake, shi ne mai jin tsoron lahiran nan, shi ya damu. To mai damuwa da wannan kuma, to shi ne mai daukan wa'azi, shi ne mai daukan wa'azi. Shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan yi komi nasa ƙarƙashin nufinsa da kuma ƙaddarawarsa, yakan yi komi ƙarƙashin yadda Allah ya nufata da kuma yadda Ubangiji ya ƙaddara. Amma idan Allah ya ƙaddari mutum yana daga cikin masu rabauta, to zai bi hanyar ƙwarai ya kuma aikata aiki na ƙwarai. To sai ka ga kuma Allah ta'ala ya bai sakamako na ƙwarai, sai ka ga kuma ya dace da gidan ƙwarai. Shi kuma wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa ƙarshen ba kyau, to sai ka ga ya zo ya bi aiki hanya wadda take mummuniyar hanya, ya rayu a kanta, ya aikata mummunan aiki, ya mutu kuma ya cancanci mummunan gida. To duk dai ƙarƙashin gamdakatar don Ubangiji yake, yana ƙarƙashin mashi'a da ƙarƙashin irada na Ubangiji. Allah haka ya so a biya wakana, kuma dole abu haka zai wakana, don babu abin da yake fita cikin wato iradan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce a inna fi zalika, cikin wannan kisa da muka kisanta, la ayatan, wallahi akwai abin lura, liman kafa azabal akhirati, ga duk mutumin da yake jin tsoron azabal lahira, zalika, wannan lahira ko alkiyamar ko azabar ranar alkiyama din, yawmun majmu'un lahun nasu, ranar da ake tara annasu mutane ne, wato wa zalika yawmun mashhudun, rana ce wadda kuma dole kowa sai ya halarta, babu wanda ya sai ya ce ba zai je shi lahira ba. Yadda baka sanya aka halice ka ba, baka sanya aka turo ka duniya ba, baka sanya kai kake girma ba, har ka zo yadda ka zama, to baka san kuma yaya za a yi a karɓi ranka ka koma lahira ba. Domin babu gudu, babu inda ɗan adam zai guje. Mun sha karanta kissar mutumin da ya roƙi Annabi Isa alayhi salam ya roƙe shi je ya boye shi, ko aljanin da ya roƙi Annabi Isa ya roƙe shi je ya boye shi saboda kar ya mutu. Kuma an rubuta a can inda ya ce aje a boye shi, a can kuma aka ce mala'ikan karɓan maran ya je ya karɓi ransa a can, aka je aka haɗu. To kenan kaga ashe idan kana jin tsoron abu, abin da kake jin tsoron sannan kuma ba ka da makawa ka rabu da shi, to kenan ashe kaga zaman ka lafiya. Sai ka yi abin da shi wanda kake jin tsoron sannan wanda in ya kama ka labarin ba zai maka daɗi ba, sai ka yi taka tsantsan da abin da bai ya so. Ka yi iya ƙoƙarinka ka aikata abin da yake so, sai ka zauna lafiya. Sai ka zauna lafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma la malja minka wa la malja minka illa ilaika. Allah madaukakin sarki, babu gudun guru a ɓuya maka, babu inda za a je a fake gabarinka. Idan mutum yana jin tsoronka za ka yi masa azaba, babu inda zai gudu ya ɓuya sai gurinka. Babu inda za ka ɓoye wa Allah sai gurin Allah. Saboda haka in kana jin tsoron Allah to koma gurin Allah. To kaga kenan kwashe, in kana jin tsoron Allah ran maka ne da ke ka, kasan ka koma gunsa shine zaman lafiyarka, to dole za ka yi masa kuma abin da zai faranta masa ne. Saboda haka ‘yan uwa, abin Allah shine kubuta a rayuwar duniya da lahira. Shi yasa Ubangiji yake cewa wannan kissa da muka yi muku wa'azi ne, aya ce ga mai jin tsoron lahira. Ranar lahiran nan kuma yawmun majmu'un lahun nasu, a rana ce da ake haɗa duk mutane, babu wanda ya sai kubuce a wannan rana. Wazalika yawmun mashhudun, kuma rana ce da kowa dukkan halitta sai an halitta, hatta mala'iku, hatta abin da kake ganin ma wato ba mutane bane, ba aljanu bane, ba dabbobi bane, ba tsuntsaye bane, irin su rana, irin su wata, irin su taurari, duk su ma sai sun je filin alkiyama. Allah ya ce
wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud,
yawma yati
la takallamu nafsun illa bi idhni faminhum shaqiyyun wa sa'id.
Allah ya ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, ba mu jinkirtar da alkiyaman nan ba, zuwan ta ba, illa li waqtin ma'lumin inda Allah, sai dai ga lokaci sananne. Ma'ana duk wanda ya ga bai mutu ba, Allah madaukakin sarki ne ya bar shi ba gagara yayi ya mutu ba. Duk alƙariyar da kaga suna saban Allah, Allah bai halakar da ita ba, ko al'ummar da kaga tana sabawa Allah, Allah bai halakar da ita ba. Allah ya mata talala ne, kiwon ragon layya ne, da zaran an sako wa idi ba za a saurara masa ba. Saboda haka kowa Allah ya sa masa lokacin halakarsa, kowa Allah ya sa masa lokacin halakarsa, da mai bin Allah da mai sabawa Allah kowa yana da lokacin mutuwarsa. Allah ya ce mun yi haka ne li ajalin ma'adudin, dan wani lokaci wanda aka kididdige, kowa an kirga masa kwanakinsa, duniyan nan an kirga mata yawan kwanakin da za ta yi, ni da nawa yawan kwanakin, Allah ramma da yawan nasa kwanakin, kai ma da yawan naka, ku ma da yawan naku, kowa kwanakinsa ya kare, kuma wallahi zai mutu. Sa'a ɗaya ba za a jinkirta mutum ba, zai mutu. Ko ya shirya ko bai shirya ba, ko yana aiki mai kyau ko yana mummunan aiki, zai mutu. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa yawma ya'ti, ranan da alkiyama za ta zo ko mutuwa za ta zo, la takallamu nafsun illa bi idnihi, ranan alkiyama rai ba ta iya yin magana sai da izinin Allah. An ce an yi tashin alkiyama, Allah madaukakin sarki zai tambayi bayinsa, zai ce limanil mulkul yawm, yau mulki na waye, yau sarauta ta waye, yau fada aji na waye. An ce bayi za su yi shiru, babu wanda ya isa ya furta haccansa ya ce kanzir, saboda tashin hankali da tsoron wannan ranan. Domin kana jin tsoro, in ka bada amsar ma kana ganin za a ce kai kowa ce kai magana. balle tashin hankalin wannan ranar da ya wuce da mutum yake tsamanin sa. Allah madaukakin sarki zai ba wa amsa wa kansa da kansa, zai ce lillahi alwahidul qahar, yau mulki na ubangiji ne makadeci alqaharu mai rinjaye. Kuma tsakanin waccan magana da wannan bada amsa malamai suka ce shekara 40 ne. Idan Allah ya maganar limanil mulkul yawm, yau mulki na wane ne, za a yi tsit, Allah ba zai kula kowa ba, kowa yana cikin tashin hankali da garadi da damuwa. Sai bayan shekara 40 Allah ba wa kansa ansa da kansa, ya ce lillahi alwahidul qahar, mulki na Allah ne alwahid makadeci alqaharu mai rinjaye, wanda babu abin da yake gagaransa. Shi yasa Ubangiji yake cewa yawma ya'ti, a ranar da alkiyamar nan za ta zo, la takallamu nafsun illa bi idnihi, babu ran da ta isa ta magana sai da izinin Ubangiji. Fa minhum shaqiyun, akwai daga cikin halitta shaqiyun, wanda yake shaqiyai yan wuta marasa arziki a ranar lahira. Wa sa'idun, akwai masu arziki waɗanda suka yi sa'ada suka rabauta, waɗanda yake wato yan aljanna. Mun gane ko? Aka ce Ubangiji subhanahu wataala ya rubuta wannan tun fil azal. Ubangiji subhanahu wataala lokacin da ya halicci annabi Adam alayhi salam, ya bigi gadansa da baya, ya fitar da zuriya, ya ce hazihi li jannati wala ubali, waɗannan na halice su dan aljanna ta ne, ban damu ba. Ya bigi bayan annabi Adam ya fitar da wata zuriya, ya ce hazihi li nari wala ubali, wannan na halice su dan wuta ta ne, ban damu ba. To kaga wannan shine hukunci azali. Allah ya hukunta tun fil azal makomar kowa daga cikinmu. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan magana, suka ce ya rasulullahi, idan Allah ya riga ya halicci yan wuta tun a ran da ya halicce su, ya halicci yan aljanna tun a ran da ya halicce su, to fa fimal amal ya rasulullah, saboda me za mu je mu yi ta aiki? Me yasa za a zo a yi aikin addini a sha wahala? Mutum ya jira wancan sakamakon mana da Ubangiji ya yi masa, wanda ya halicce shi a kansa. Manzon Allah ya ce a'a, imalu, ku yi ta aikin alkhairi, kuma ma ku dage akan aikin alkhairi, domin duk wanda ka gan shi yana aiki an halicce shi akan aikin ne. Saboda haka ku bi Allah, ku kuma dage akan bin Allah, ku kuma roƙi Allah ya sa wannan aikin naku karɓaɓɓe ne a wajen Allah, domin ku dace da waccan halittar da Allah ya muku. Yake domin duk wanda kaga an hore masa sauƙin aiki, to an halicce shi akan aikin ne. Wani za ka ga yana jin daɗin kafirci, yana jin sauƙin kafirci, babu abin tashin hankali a gurinsa irin ka ce masa musulunci. Wani kuma babu abin tashin hankali a gurinsa irin ka ambata masa kafirci ko aikin kafirci. To haka Allah yake halittar mutane kowa daban. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Saboda haka Allah ya bamu labari waɗannan mutane cewa ranar lahira ba mai magana sai da izinin Allah. Ma'ana malam yace fa jami'ul kalaiki yaskununa fi dhalika al-yawm, dukkan halitta za su tsit a filin alkiyama. Fala yatakallamu ahadun illa bi izni, ba wanda zai furta baki ya magana sai da izinin Ubangiji. Sai malamai suka ce to ai waɗansu ayoyin kuma sun ce Ubangiji ya bamu labari, kafirai suna jayayya a gaban Ubangiji, suna maganganu, muminai ma suna maganganu a gaban Ubangiji. To nan kuma Allah ya ce babu ran da za ta yi magana sai da izinin Allah. Malamai suka ce ai babu toka da warwara wannan. Za su ce yaya za a hada waccan magana? Dan Allah ya ce yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, tana yayin dare za ta zo, tana jayayya cewa ai mu kafirai da suka bauta ma gumaka a gaban Allah za su na jayayya cewa ai su ba su yi bautar gumaka ba, su ba su bauta ma gumaka ba. Wayanda suka bi wani shugaba ya ja su akan bata kamar mutanen Fir'auna, za su na cewa ai Fir'auna ne ya ja musu kaza kaza kaza. To kaga kenan, ashe wannan sun yi magana. Nan kuma Allah ya ce ba ran da za ta yi magana sai da izinin Allah. Sannan kuma har yanzu Ubangiji yana faɗa wajen bada labarin kafirai, har yanzu yana cewa za su rika cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi mu rantse da Allah mu ba mu shirka a gidan duniya ba. Za su yi rantsuwa da Allah cewa ba su shirka ba. Saboda me? Saboda sun ga azabar Allah. malam yace to idan mutun ya samu tawahumi ya rikici akan irin wannan ayoyin yana ganin kamar akwai cin karo yace to babu karo sai ya amsa masa da cewa ita alkiyama ai matsayi ne ma'ana wato wuri ne mautin wato mataki ne wanda suke san sabawa juna domin akwai gurin da mutane ba su isa su magana ba saboda tashin hankali da tsoro a wannan lokacin mun gane ko mala la yadruna alal kalami li shiddatil hauli saboda tsananin tsoro ba za su iya yin magana ba a wani yanayin kuma wato za ga suna jayayya suna canje-canjen magana tsakanin su da kafirai a junan su mun gane ko ko kuma malamai suka ce abinda ake nufi da wannan aya shine wato la takallamu nafsun bima yanfa'u wa yanji idan ba za ta magana da zai amfane ta ba in ta ce Allah na tuba ma ba zai amfane ta ba duk abin da ta fada ba zai amfane ta ba in ta roki ubangiji ya dawo da ita duniya don ta gyara aikin ta da ta yi nan ma dai ba zai amfane ta ba kenan ashe za a yi magana amma kuma magana ba za ta yi amfani ba malam yace bal qad yatakallamu al-kuffaru bi kalamin la naf'a bihi ai kafire suna yin magana a filin al-kiyama amma maganganun su duba zai amfani ba saboda haka Allah yace a cikin mutanen a filin al-kiyama akwai wanda yake shaqiyun akwai kuma wanda yake wato sa'idun shaqiyun shine dan wuta sa'idun wanda yake shine kuma wato dan aljanna
fa amma alladhina shaqu fa min nari lahum fiha zafirun wa jahiyyun
na'am
khalidina fiha ma damat as-samawati wa al-ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yuridu
Allah yace fa amma alladhina shaqu amma wadanda wato suka bata aikin sa a gidan duniya suka yi shakawa suka yi kafirci a gidan duniya Allah ya ce fafin nari to su waɗannan kamar ko masu gidan wuta ne lahum fiha zafirun wato suna da kururuwa a gidan wuta in an sa su a gidan wuta za su rika yin kururuwa wa shahiqun za su rika yin ihu kururuwa murya ne da ƙarfi mutum yana fitar da ita a firgice shahiqun kuma yana mai da murya ciki shine ake cewa ihu yana mai da murya ciki yasa ake cewa shi jaki yana kuka wato yana zafir yana shahiq ka fitar da kolo waje shine zafir kai shesheka mai da murya ka ciki kuma shine shahiq mun gane ko shine suka ce ai zafirun sautun shadidun shahiqun kuma sautun da'ifun wani lokacin za a ga idan yaro aka dake shi duka sosai yana kuka da ihu a lokacin duka in dukan yayi dukan sai murya dole sai ta jishe ta koma sai ta koma ciki wahala yake sha amma ko babu murya to irin wannan ubangiji ya siffanta azaba da ake wa yan wuta a farkon saka su da dan karfi lokacin ana cikin musu azaba da karfi suna kururuwa suna kururuwa suna ihu idan azaba tayi azaba sai ya zama muryar ma ba za su iya furta ta ba Allah ya kiyaye mu shi yasa ubangiji yace lahum fiha yan wuta suna da nau'in azaba a gidan wuta zafirun ihu da kururuwa wa shahiqun da kuma murya wata take wato mai rauni Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a gidan wutan nan ma damati samawati wal ardu matsawan sama da kasa suna dawwame sai aka ce sama da kasa nan kuma an zo tashin alkiyama za a nade sama za a nade kasa ko za a nade sama za a nade kasa da nassi na alqur'ani to amma kuma sai aka ce matsawan sama da kasa suna dawwame sai malamai suka ce ai ana nufin muddatu dawamu hafid duniya tunda yanzu a duniya ake magana da kafiran to sai ana gaya musu abinda hankalinsu da tunaninsu zai iya dauka cewa Allah madaukakin sarki ya tana da azaba a wutar jahannama in an saka yan wuta a cikin wuta za su na kuka irin na muryar jaki ta fara da kolo ta kare da shashika sannan za su dawwama ana musu irin wannan azaba kamar yadda sama da ƙasa suke dawwame, tunda idan su zai daga kai ya ga sama zai sunkuye da kai ya ga ƙasa. To sai aka ba su misali da sama da ƙasa saboda shine hankalin su zai iya ganowa a wannan lokacin. Wannan fasara da yake nan, Ubangiji ya ce illa ma sha a rabbuka, sai dai abinda Ubangijinka ya so. Ai wannan din suka ce istisna'i ne. Menene abinda Allah ya so? Malam ya ce mina ziyadati ala muddatiha, ai Allah zai ƙara musu, tunda ai sama da ƙasa ba za su dawwama har abada ba da lokacin da za a naɗe su. To amma azabar kafiran kuma za ta dawwama har abada ne. Kenan illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya ga dama na ƙara musu azaba, kenan har abada kenan. Malam yake cewa wa ma'anal khalidina fiha abadan, ana nufin za su dawwama nan ma'ana har abada. Inna rabbaka fa'alun lima yuridu, lalle Ubangijinka ya Muhammadu fa'alun, wallahi mai aikatawa ne lima yuridu, abin da ya nufi duk abin da Allah ya nufi da aikata shi. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah ba a tambayinsa me yasa ka aikata kaza, a bayi ake tambaya. Bayi su ne in sun aikata za a tambaye su me yasa kuka aikata kaza, amma ba Allah ba subhanahu wa ta'ala.
Wa amma alladhina sa'idu qabil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ada'an ghayra majlul.
Ubangiji yace wa amma alladhina sa'idu, wannan an ba mu labarin wanda suka shakawa ne suka mutu akan kafirci. To yanzu kuma wanda suka mutu akan imani fa, wanda suka rabauta Allah ya musu gamda kasar din kyakkyawan karshe, Allah ya ce wa amma alladhina sa'idu, amma waɗanda suka rabauta ko su'idu, waɗanda suka rabauta Allah ya ce fafil jannati, su kan a gidan aljanna, khalidina fiha, za su dawwama a ciki, su ma dai ma damati samawati wal ardu, matsawan sammai da ƙasai din wato suna dawwame su ma illa ma sha'a rabbuka, sai dai abinda Ubangijinka ya ga dama. Kenan nan su ma in dan aljanna ya shiga aljanna, in mai imani aka kwadaitar da shi shiga gidan aljanna da dawwama a ciki, wani abu ne za a bashi misali wanda zai dauki hankalinsa cikin abu da yake kallo, shine a bai misali da sama da ƙasa. Wayanda suka bi Allah suka mutu akan bin Allah za su shiga gidan aljanna, matsawan sama da ƙasa suna dawwame, su ma sai aka ba su irin wannan misalin da aka ba ma ƴan wuta. Mun gane ko? Sai aka ce illa ma sha'a rabbuka, sai dai abinda Ubangijinka ya ga dama. Kenan su ma tunda sama da ƙasan ba za su dawwama ba, in an yi tashin alkiyama su ma za su tashi. Kenan su ma sai abinda Ubangijinsu ya ƙara musu kenan na zama a gidan aljanna har abada. Allah ya ce ata'an, wannan kyauta ne gaira majazuzin ba mai yankewa ba. Me yasa daɗin duniya ya zama daɗi ne amma da tashin hankali a cikinsa? Saboda mi? Saboda ƙarewa. Kwanan nan aka yi zaɓe, wanda suka ci zaɓen nan yanzu gani suke yi kamar shi kenan, kuma an hau ƙaragar mulki har iyadu, da zaran an shekara uku hankalinsu zai fara tashi. Da zaran an shekara uku, saboda za a fara tunani, to yanzu fa wani zai zo ce na san kujerar tawa, wani zai zo ce na san kujerar tawa, wani zai zo ce shi kenan, sai kuma hankali kuma ya tashi. Saboda ni'ima ce amma mai yankewa. To duk ni'imar da take yankewa kuwa ni'ima ce wanda take haɗa da tashin hankali, shi yasa ni'imar duniya take haɗa da tashin hankali. Shi yasa Allah madaukakin sarki bai dauke ta da komai ba sai ya ba wa kowa ma, saboda ai ba ni'ima ba ce mai dawwama, ni'ima ce mai yankewa. Ni'ima ce mai yankewa. To amma ni'imar da take madawwamiya ita ya kamata mutum ya tada hankalinsa a kanta. Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa, ni'imar lahira khairun, wallahi ita tafi alkhairi wa abqa, ita tafi wanzuwa, ita tafi kamata mutum ya tada hankalinsa a kai, ya hana idansa bacci, ya cire rigarsa ya jefar, ya yi dokin doka a kanta, ba kan ni'imar duniya ba. Saboda haka Allah ya ce ada'an wannan kyauta ce ta aljanna wanda Allah ya ba ku gairan majazuzin ba mai yankewa ba, gairan makatu ba mai yankewa ba mai karewa ba. Domin iyan aljanna sun shiga aljanna duk da cewa Allah ya ba su labari a bakin annabawan da ya aiko musu ko littattafan da ya saukar cewa in an shiga aljanna za a dawwama, amma dan a kara ba su nutsuwa Allah sai ya aiko musu mai shela a gidan aljanna wanda zai zo ya shela ya ce ya ku yan aljanna, ya ce Ubangiji ya ce a gaya muku kuludin bila kurujin, ku dawwama a ciki babu fita. An ce wannan shela in an yi duk dan aljanna da ya ji sai ya ji a wannan lokacin wannan maganar ta mafi gidan aljanna da yake ciki dadi. Domin ni'ima da aka ce maka za ta gushe, aka ga ba ni'ima ba ce, amma ni'imar da aka baka ita aka ce an baka ita tutur babu gushewa, to wannan ita ce ni'ima. Allah ya datar da mu da gidan aljanna. Malam Aliyu Sabu ne, Allah madaukakin sarki ya lullube ransa da rahama, ya rasu bara ko baran can. Shi ya yi tafsirin Safwatu Tafasir, tafsirin da yake tafiya da zamani, malami ne a jami'a ta musulunci a da take Madina. A wajen fassara waɗannan ayoyi guda biyu ya fitar da maganganu masu kyau wanda yake son fassara mana su insha Allah. A yake cewa fa'amma ladhina shaqu, shaqu ko fa'amma ladhina shaqu, amma mutanen da wato suka yi asara a rayuwar duniyar su kona tsallake ne fafin nari lahum fiya zafirun wa shahiqun ko yace ay fa'ammal ashyaqu, fa'ammal ashqiyaqu, amma shaqiyai alladhina sabaqa lahum shiqawa, wadanda suka yi fice a kafirci, fa innahum mustaqirruna fi nari jahannam, su Ubangiji zai tabbatar da su a cikin wutar jahannama, lahum min shiddati kurbihim, tsananin azabar da za su riska a cikin gidan lahira, a cikin gidan wuta, za ta sa su zafirun, shine fitar da wato bata murya mai kara a cikin ransu, shine ikhrajun nafsi bi shiddatin, fidda numfashi da tsanani, wa shahiqun wato shine raddun nafsi bi shidda, mai da numfashi ciki da ƙarfi. Waɗansu malamai suka ce an kamanta kururuwar ƴan wuta da muryar jaki. Imamu Tabari yace cewa kafiri yakan yi murya a cikin gidan wuta irin muryar jaki, farkonta ihu, ƙarshenta shisheka. Sai Allah ya ce khalidina fiha, za su dawwama cikin wannan wuta, madamati samawati wal ardu, matsawan sammai da ƙasai suna dawwame, ai makisina fi jahannama abadan, za su dawwama a cikin wutar jahannama har abada, alal dawami har abadan abadi. Madamati samawati wal ardu, matsawan sama da ƙasa suna dawwame. Malai ce innal arab, domin su larabawa idza aradat an tasifa shay'u bid dawami abadan, in balarabe yana so ya siffanta maka wani abu da cewa abin nan har abada ne, sai ya ce maka haza da'imun dawam ko haza da'imun dawama samawati wal ard, wannan abi dawwamamme ne dawama sama da ƙasa. Zai ce dawami samawati wal ard, dawama sama da ƙasa. Su larabawa suna cewa wai sama da ƙasa su dawama, kamar yadda Bahaushe yake cewa malala gashin tinkiya. To haka suke cewa, dan in Bahaushe ya ce maka malala gashin tinkiya, yana nufin abin da bashi da ƙarshe. Bashi da ƙarshe, mun gane ko bashi da iyaka, abinda ba iyaka, ko ya ce maka fanci ka teku, ko malala gashin tinkiya, abinda bashi da iyaka. To su Laraba haka suke in sun ce maka dawami samawati, dawama sama da ƙasa, suna nufin har abada kenan. Saboda haka faka tabahun jalla sana'uhu, Ubangiji mai girma da waya sai ya yi magana da su, bima ya ta'arafuna bihi bainahum, irin maganar da suka saba. Sai Allah ya ce musu ƴan wuta, kafirin da ya mutu da kafirci zai shiga gidan wuta, zai dawama matsawan dawamar sama da ƙasa. Saboda ai sun saba faɗa in abu har abada ne, su ce maka dawama sama da ƙasa. Haka kuma ya ce duk wanda ya mutu da imani da aiki mai kyau, shi ma zai shiga gidan aljanna da wama sama da ƙasa. Ibn Zaid yake cewa ma damati sama'u sama'an, matsawan sama sama sunanta, wal ardu ardan, matsawan ƙasa ƙasa sunanta, wal ma'ana khalidina fiha abada, ma'ana dai za su dawama. Malam Zamakshari yake cewa fihi wajhani, cikin tafsirin wannan aya khalidina fiha ma damati samawati wal ardu dinna akwai fuska biyu. Ahaduhuma na farko an turadu samawati al-akhira wa adha wa hiya da'imatu al-makhluqati lil-abadi, yace ana nufin saman lahira kasan ma na lahira, tunda yanzu ai an yi tashin alkiyama ana lahira ko, to yana ana nufin kafure da suka mutu da kafirci za su dawama a gidan wuta, matsawan saman lahira tana dawame, kasan lahira ma tana dawame. Haka kuma ƴan aljanna da suka yi aiki mai kyau suka mutu za su yi ga gidan aljanna, matsawan saman lahira tana dawame, za su dawama a gidan aljanna, matsawan saman lahira tana dawame, kasan lahira ma tana dawame. Mun gane ko? Yawa, shi malam Zamakshari haka ya fassara wannan aya. Malam yace bangare na biyu na fassarar sa, yace an yakuna ibaratun an ta'abidu wa nafil inqita, ana dai nuna kurin cewa Allah zai sa su a gidan wuta, kafirai za su dawama har abada ba za su fita ba. Ɗan aljanna Allah zai sa su, mu'minai Allah zai sa su a gidan aljanna, za su dawama har abada ba za su fita ba. Sai Allah ya ce illa ma sha'a rabbuka, sai abinda ubangijin ke ga dama. To yanzu wannan ma ai akwai sabanin malamai akai, to yanzu an ce kafirai suka mutu da kafirci za su dawama a gidan wuta, sai aka ce sai dai abinda ubangijin ke ga dama. Shi kuma Allah ya alƙori duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba. Duk wanda ya